إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai kuma Allah ya sa ayyukan mu su dace da karantarwar Qur'ani muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da yafiya da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwar mu akan imani wannan wata na Ramadana mai albarka da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da ke ciki Allah ya mana gamon katar da shi dukkan wata jarrabawa mara dadi Allah ta'ala ya kare mu daga gare ta Allah ya amsa mana addu'o'in mu ya karbi ibadun mu ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna abubuwa da suka dame mu a Najeriya muna roƙon Allah ya magance mana kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya sauwake mana wanda ba su da shi Allah ya azurta su da halal marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke neman dama ta matsuguni ko kuɗin makarantar yara ko abin da ya kama da haka duka Allah ya bude musu hali da ake ciki na rashin tsaro a wani ɓangare na ƙasa ɗin muna roƙon Allah ya amintar da mu waɗanda suke tada ƙayar baya Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya kare a kansu ya kuma kare sauran salihan bayi daga gare su yau da ikon Allah muna biyu ga wata Ramadana hijira shekara ta 1446 insha Allah ta'ala tambaya ko mu okay akwai jiya mun tsaya akan kafafen gidajen radio da television da ke isar da wannan sako na tafsirin da muke daga An-Nur jiya mun tsaya akan na 46 ko yau an samu ƙari zuwa har 58 ƙarin guda 12 daga jiya zuwa yau akwai kuma canjin lokaci guda 2 da aka samu kamar na NTA Hausa Star Times sabon lokacin shine 12 zuwa ƙarfe 1 na rana sannan kuma akwai na NTA Gombe Channel 5 daga 8 na dare zuwa 9 na dare waɗannan lokaci ne aka canja ko yaya na'am sai kuma ƙari na stations da suke sa wannan tafsiri na 48 akwai Alpha Radio 104.9 daga Kumasi Ghana su suna nan ma live suke yi wa ƴan uwanmu da ke Ghana sai kuma na 49 akwai Alpha Radio 104.9 daga Kumasi Ghana shi ma 11 zuwa 12 insha Allah ta'ala na Hantsi wanda ya dauki nauyi shine Sheikh Ridwan Holta ko Kumasi Ghana Allah ya biya da gidan aljanna sai na 50 akwai Engineer Dr. Tukur Hassan Tingilin Managing Director na Katsina State Water Board
ya yi kalasi wannan almajiri na ne tun yana China na ga an ba shi manajin darakta na Katsina Sirwa Sabo to muna godiya shi kuma Allah ya ba shi ikon rukan amana so shi ne na 50 Virgin FM 92.1 Katsina daga 3 zuwa 3 da rabi na rana sai kuma akwai Darul Hadith Salafiyya Zaria shi ne na 51 Albani TV daga 3 zuwa 4 na asuba wannan lokacin suhur kenan sai kuma hukumar gudanarwa ta S Radio da Sunna TV akwai na 52 S Radio FM 105.9 Abuja 9 zuwa 10 na dare na 53 S Radio Kano daga 9 zuwa 10 na dare na 54 S Radio FM 105.9 Kalgo birnin Kebbi daga 9 zuwa 10 shi ma na dare sai kuma na 55 ƙari aka samu daga wurin Alhaji Ibrahim Bagudu wanda ji ya dauki nauyin daga na 10 zuwa 17 an samu Sat Eye Africa TV online TV daga 10 zuwa 11 na dare sai na 56 wanda yake gaskiya FM daga Ghana shi ma wanda suka dauki nauyi Ahlus Sunna wal Jamaa Youth and Management of Gaskiya FM Allah ya biya su duka da gidan aljanna na 57 Freedom Radio 92.9 FM Kaduna daga 4 da rabi zuwa 5 na yamma sai na 58 YBC Radio FM 89.5 da maturu daga 9 zuwa 10 na dare wanda ya dauki nauyi engineer Ibrahim Yakub Unguru Allah ya biya da gidan aljanna so far mun samu media da ke sa wannan tafsiri guda 58 wadanda suka dauki nauyi Allah ya ba su mafi alkhairin sakamako mu da muke Allah ya ba mu ikon yi don neman yaddarsa kuma Allah ya ba mu ikon karantar da abin da yake mai amfani ga al'umma kuma Allah ya sa karatun da mu da masu sauraro ya zama dalilin tsira ne gare mu gobe kiyama ba dalili na halaka ba insha Allah ta'ala na'am in akwai tambayoyi guda 1 ko 2 ko 3 masu ma'ana bismillah gabanin mu fara karatu insha Allah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malami lafiya da ni saukana da imani da hayatun tayyiba
amin ya hayyu ya qayyum
ya kuma ta tawanyi lafiya
amin ya hayyu ya qayyum
kuma haifa da namu baki da
amin ya hayyu ya qayyum
to tambaya ga malami malami idan matafiyi ya fito garin da zai shin zai iya hada azhar da al'asr lokaci guda yayi ko kuma kowanne zai yi a lokacin shi yace uhibbuka illa shitu wato lawal yan duma daga jihar Katsina
abun da ya shafi sallah in muka duba cikin asharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alai volume na 4 shafi na 367 ya amsa wannan tambaya da cewa a magana mafi inganci zai cika sallah ne kuma zai kowace sallah akan lokacinta sai dai idan ya zama yazo dab da lokacin la'asar ne bai yi azhar ba to sai azhar yayi la'asar yace kuma wannan shine fahimta ta malikiyya ita ce fahimtar shafi'iyya ita ce fahimtar hanafiyya wadanda suka saba wannan kawai hanabila ne har ma yake cewa duk da dai su a Saudiya sun fi karkata ga hanabila to a wannan wurin maganar malikiyya da shafi'iyya da hanafiyya shine daidai ba fahimtar da hanabila ke kai ba so ala ayi halin akan abin da ya shafi qasru na sallah idan mutum misali yanzu ya tashi daga Abuja ya je Kaduna ya isa Kaduna karfe 2 na rana misali wannan karfe 2 lokacin muktarin azhar ya fita ko bai fita ba karfe 2 lokacin azhar ya fita ko bai fita ba magana mafi inganci bai fita ba so abinda malamai suka rinjayar a nan wurin shine zai yi wannan sallah a matsayin sallan ne a matsayin sallah raka'a 4 zai yi ta a raka'a 4 idan kuma ya zama bai isa ba misali ko kuma mu ce zai a raka'a 4 amma kaddara kuma cewa ya manta bai azhar ba sai ya isa Kaduna karfe 5 ko karfe 6 ko karfe 7 lokacin da azhar ya wuce yana isa sai zama azhar ta kama shi a hanyar Abuja zuwa Kaduna amma karfe 7 sai gashi a Kaduna sai ya ci da ai ban yi azhar ba saboda mantuwa raka'a nawa zai yi anan zai yi biyu ne ba hudu ba saboda ai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kamar yadda yake nisai aya ta nawa karshen 103 kuma hadisi yace man nasiya ali sala aw nama anha falyusalli idza zakaraha hadithin tirmidhi man ta sallah ko yayi bacci daga gare ta lokacin da ya tuna to zai rama sallar ne a irin halin da ya samu kansa wato idan sallar ta kubuce kana cikin mota a halin tafiya ne so koda bayan sati ka tuna to zaka rama ta ne a wannan halin kasar da don haka Ibnu Usaymin rahimahullah yake akwai wato halaye guda hudu dake faruwa mu kiyaye su hali na farko shine sallah ta kubuce maka ka manta ta baka yi ba lokacin da ya fita kana halin tafiya idan ka isa inda zaka je ka zaka rama ta a halin tafiya ne azhar la asr isha zai zama raka'a biyu ko kuma sallah ta kubuce maka kana halin zaman gida misali kana Abuja a yau sai Allah ya mantar da kai akan azhar ba ganganci ba gobe ka kama hanyar tafiya ka tsina da mota sai ka tuna cewa jiya baka yi azhar ba a Abuja kana cikin halin tafiya sai kai yadda zango a Kaduna zaka yi sallah anan zaka rama raka'a nawa raka'a hudu don kana zaune a gida ta kubuce ba na halin tafiya zaka rama ba sai kai recording a halin da ta kubuce mun shin a halin tafiya nake ko zaman gida tunda zaman gida ne to koda yanzu kana tafiya zaka rama ta ne a halin zaman gida din ba a halin tafiyan ba sai kai yadda zango akan hanya to sai ka rama ta duk da kai matafi ne amma azhar ta ranar kuma in ta kama ka hanya sai ka yi ta a matsayin kasar ita kuma mafhum tayyib na uku sallah ta kubuce maka kana mazaunin gida sai ka tuna ta a zaman gida zaka yi raka'a nawa hudu sai sallah ta kubuce maka kana halin tafiya sai ka tuna ta a halin tafiya mafhum tayyib anan zaka yi raka'a biyu wadannan su ne halaye guda hudu da suke iya faruwa na kubucewar sallah da kuma halin da ka samu kanka ina fatan an gane to wallahu ta'ala a'lam na'am
sai malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam da fatan za a sha ruwa lafiya amin yake cewa Allah ta'ala ya ji kan mahaifa Allah ya kare ilimi da arziki amin
amin ya hayya
ya hayya sai tambaya ta ita ce shin mutum da ya dau azumi kuma zai yi tafiya ta jirgin sama baya tunanin azumin nasa zai wahalar da shi sai bai ajiye ba idan ya isa garin ya samu akwai tazara wato traffic interval da garin shi shin zai ci gaba da azumi ko ya ajiye malam asamu a addu'a Allah ya ba mu sa'a a jabin da za a yi gaba da daga Abubakar wato Abdulrahman Abubakar Bello daga jihar Gombe
to wannan darasa ci gida kenan kai jam bait ne kenan gage ba dogo to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idan na fahimci tambayar da kyau shine ya dauki azumi na halin tafiya sai zama lokaci din ya wahalar da shi kuma akwai rata akan shan ruwan inda bai je shi yayi zai da wannan azumin kuma ana samun jarraba ga wanda ya shiga jirgi daga nan Afirka ya nufi Asia in yayi sa'a yayi gajeren azumi in kuma ya samu jarrabawa gabanin ya je can din kuma an shiga wani wayewan gari ko kuma mutum ya dauki azumi daga nan ya tafi ya nufi irin America wato South America kaman America ko Canada North America kaman America ko Canada ko South America irin su Brazil su Paraguay Uruguay su Costa Rica da makamantan su a wannan halin mafiya yawa azumin yakan yi tsawo in ya zama kayi suhur daga nan ka tafi can in Allah ya kawo jarrabawa sai kai azumin da zai kai awa 18 ko 19 in ka tafi Scandinavian countries irin su Norway irin su Sweden da makamantan su so kuma daman a normal din ma Allah ya kawo jarraba ana azumin 21 hours a wani lokaci awa 21 a cikin azumi. So alayi halin in na fahimce ka shine cewa ka dauki azumin kana ga zaka iya yi, amma da ka tafi can kuma sai ya zama azumin ya tsawaita da kana ga akwai bukatar ka ajiye. Ya halatta wanda ya dauki azumi yana halin tafiya ya ga zai gaji yadda shi yayi ajiye azumin. A cikin Al-Mughnina Ibn Qudama a volume na 4 namba na 345 ya amsa wannan tambaya da cewa ya halatta wanda ke cikin halin tafiya ko akan tsanuri shine irin zamanin mu yanzu a ce kaman mota ko mashin da a ce ko raƙumi ko jaki ko a ruwa kaman da yake dace a cikin ship haka ya halatta su ajiye azumi idan suna cikin halin tafiya wannan halal ne. Idan kuma suna ga za su iya yi babu cutuwa sai mutum ya yi azumi a nan ma bai wa Allah laifi ba. An ba shi zaɓi ya duba menene maslahar kansa, yin azumin ne maslahar ko ajiyewa ne maslaha. Karkashin wannan idan muka duba ya ce akwai dogaro da ayoyi da hadisai. Daga cikin ayoyi ai Allah ta'ala ta faɗa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قرشان آية 185 kenan a Baqara. Kaga Allah sai yace wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku ko a halin tafiya to ya ajiye azumin sai ya dubo su kwanaki na daban sai ya rama. Kaga ai tafiyan nan an kira ta karara kuma idan ya zama a zamanin da aka saukar da ayar babu jirgin sama to ai Allah ta'ala da ya saukar da Qur'anin ya san za a yi jirgin sama kuma bai toge cewa akwai technology da zai zo a toge shi ba. Akwai hadisai da dama, akwai hadisi kaman hadisin Ubay ibn Jabr wanda yake bayanin al-Ghifari. Ghifari sahabi ne na manzo, mun yi tafiya da shi a cikin jirgin ruwa. Hadisin iya cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah hadisi na 2412. Yace mun yi tafiya da shi a cikin jirgin ruwa, muna fara tafiya muna shiga a cikin Ramadana ne kawai, sai yace a kawo masa abinci, sai aka miƙo masa abinci sai ya fara ci, sai muka ce gafa garin mu nan bai ma bace ba, sai yace ai mun riga mun fara tafiya da tunda mun fa ya aji azumin. Mafhum? Tayyib, wannan ke bayyana ana iya aji azumi a halin tafiya. Amma idan muka duba cikin Asharhul Mumti na Ibn Uthaymeen rahimahullah a volume na 6 namba na 218 ya ce ya halatta ajiye azumi amma ba ajewa sai an kama tafiyar. Kuskure ne mutum tun daga gida kawai zai tafiya da rana karfe 11 kawai da safe karfe 8 ya ce a ka dumame kawai ya loda, wannan kuskure ne. Ba a haka, a ka'ida sai ka fara tafiyar. In ka riga ka fara an baka dama, don ita tafiya in baka fara ta ba jaraba na iya zuwa a fasa ta. In ku aka fasa in dai da imani sai ka yi regretin kai kana zaune a gida, kai ba yaro gari ba marar lafiya ba, kuma a ce kana shiga gida kana ce a baka su akwai sauran abinci ai sai abin kunya. Amma in an fara tafiya to wannan babu dama, sai ce don haka a ka'ida ba a ajiye azumin har sai an fara ita tafiyar. Wannan ita ce magana mafi inganci, ba a ajiyewa sai an fara. In ka fara to sai ka ajiye azuminka a ala ayi halin. In kuma gari ne kadami kana fita bayan gari sai ka ajiye azumi, ko kuma ka je airport ka karbi bus. Gaskiya ni dai kan ba zan iya cin abinci a cikin jama'a ba, yana da wahalan sha'ani. Amma mutanen mu akwai wanda da gangan zai ci a cikin jama'a dan ayi magana yi bala'i. Da gangan zai yi wai wani ya yi magana a masa ni kuma tafi ne, ai malamai sun ce za a ajiye shi, da gangan zai a filin don ai bala'i da shi. So ala ayyi halin idan mutum yana azumi kuma son samu ya ajiye azumi don tafiya ko rashin lafiya, saboda alfarman watan Ramadana ana so mu riƙa ɓoye cin abincin. Yanzu a ce a ɗan ɓoye ya zama kai da iyalinka ne kawai kuka sani yau ba ka azumi ba lafiya, ita take dan maka da barbaro sai ka shiga can cikin ɗaki sai a kulle ka targaje. Amma ba daidai bane yaronka yana nan Manniru shekararsa 3 ga kuma ita Jabila shekara 5 suna cin abinci, abba ma yana zaune yana cin abinci da su a Ramadana da rana, kaga ai bai yi ba. To shi yasa a ka'ida saboda alfarman Ramadana in mun ajiye din in ba ya kuma dole babu yadda muka iya ba, to idan za a haɗi abincin to a ɗan ɓoye a ci abincin. idan da rana zaka ci kai tafiya a hotel kuma akwai idon mutane da yawa kuma kana da uzurin da shari'a ta sauke maka inda hali to sai a nemi abincin a lokacin suhur ko bude baki sai a adana lokacin da za a cin sai a ci babu wanda ya san kaci ita alfarma na wata ramadana ana bukatar mu rika girmama shi wallahu ta'ala a'lam sannan ya ce akwai jam ko wanda za su yi jam dukkanin su Allah ta'ala ya bawo kowa points da ake bukata dan ya samu admission da yake nema kowa Allah ya sa ya samu mu ga yadda jam za ta yi da ku kowa Allah ya bashi muna muku addu'a kowa Allah ya sa ya samu ai mu ba a kyashi a musulunci aljanna kowa a cikin mu yana nema kuma ta iki kowa Allah ya bashi sannan shiganka ba zai cutar da ni ba shiga na ba zai cutar da kai ba kowa to Allah ya bawo kowa points da yake nema a jam wa yadda ne ai sa kowa mu abin da yake bukata ya samu admission zuwa ga makarantar da yake bukata ya je Allah ya amsa muku waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya gabanin da fito akwai wani dan uwa makusanci gare mu Alhaji Hamza iyalin su Hajjia babu lafiya tsawon lokaci ana jinya suna asibiti a Kano suna roƙon mu albaran addu'a mu tuna da ita a cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya ya sa zakkan jiki ne kuma ya daga kafadunta sauran waɗanda ba su da lafiya daga cikin 'yan uwanmu da iyayenmu da aminanmu da iyalanmu Allah ya ba su lafiya His Excellency Malam Dikko Umar Radda PhD mahaifiya muna addu'a Allah ya ƙara mata lafiya Allah ta'ala ya sa zakkan jiki ne insha Allah ta'ala Allah ya ba wa duk wani mara lafiya lafiya jiya mun tsaya akan aya ta nau a ran ma yau akan ta nau za a tashi za a tashi akan aya ta 150 ko da take da alaka da 149 da muka tsaya a jiya na'am bismillah arama a'udhu maulakum wa huwa khairun nasirin aya ta 150 a suratu ali imran tana da alaka da ayar da muka yi magana akai jiya shine ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladina kafaru yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin Allah ya kira mu masu imani da cewa idan muka yi biyayya muka yi tsaa muka zo masu koyi da jama'a da suka kafirce wa Allah za su mai da mu kafirci bayan imanin mu a karkashin wannan aya jiya na fara magana akai lokaci ya kare cewa da'an da ake nufi ba sai suke ku zo ku bauta mana ba a mataki ake kaiwa musulmai su waye gari Qur'ani baya burge su rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta burge su so rasa mentors a cikin Sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali da sauran sahabbai su rasa role model a cikin sahabbai sai ya zama wasu mawaka ne a zamanin su ko ƴan rawa ko ƴan wasanni su ne abun koyi gare su to the extended idan suka yi wani abun ma da ke da alaka da addinin su sai kai koyi da su kai baka san hakan kusure bane a cikin addinin ka ba wai yana faruwa ne wai da ganganka ce bari na bar addini na bi nasu ba a imitation da kake ta yi nasu da symbolizing abubuwa nasu ne har mutum ya waye gari ya bar karantarwan addinin sa ya koma karantarwan addinin su wasu daga cikin waɗannan akwai da ma ba su fayar da akwai Allah ba musulmai bane ba yahudu bane ba nasara bane wasu a cikin su ma gaba ɗaya ba su ma amince akwai Allah ba gabaki ɗayan sa inkarin samuwar Allah suke kuma akwai su sannan abun takaici saboda tasirin digital world a yanzu hatsarin da muke ciki shine an wayi gari kusan masu da'awar babu Allah suna leveraging akan digital world suna samun mutane da ke shiga addinin su yanzu a duniya har a Najeriya ana samu wanda yanzu su rika bin abubuwa online ana kiran su har su kai matakin da suna da'awar babu Allah wal iyadu billah har a Northern Nigeria ana samun misalai a yanzu shi yasa yake da muhimmanci daga cikin amanar da Allah ya dora mana iyaye mu rika kula da ƴaƴanmu idan suna yin abubuwa online digital world yanzu duniya ce mai zaman kanta according to the International Telecommunication Union a yanzu a cikin February 2025 din nan Gregorian adadin jama'ar da ke cikin digital world sun kai mutum biliyan 5 da miliyan 500 wannan duniya din virtual world don da mun san akwai physical world shine irin duniyar da ta samu halittar sama da bishiyoyi aka zo aka yi biologic akwai biological world su ne irin mu da sauran halittu masu rai da ke ciki wanda suke ruwa ko kan tsandauri to yanzu ga wata duniya ita ce virtual world physical world da muke ciki adadin jama'a cikin ta yanzu ba February din nan akwai mutum 8.2 billion people mutum billion takwas da million 200 amma virtual world akwai mutum billion 5 da million 500 kaga kenan 86% na jama'ar da ke duniya da take cikin zahiri suna cikin virtual world hakarin virtual world akan physical world ya fi sauki na a sanya dokoki a kiyaye idan ka saka doka a Najeriya ba mai shigowa Najeriya sai da visa idan mutum ya sauka airport za a kare shi immigration su bincike shi customs su duba kayansa shin akwai wanda ya dauko wanda bai dace ba NDLEA su yi searching sai an amince da shi ya shigo Najeriya wani ma daga airport yake komawa amma virtual world kuma mutum distance ba yi da wani serious implication mutum na nan wurin sai zama iya da contact da na Japan da na China da na Amurka da na Saudi Arabia da na Isra'ila suna communicating wanda ke Isra'ila sai ya shigo Najeriya ta yanar gizo sai ya saki kudi sai ya fita ba a sani ba wanda ke China sai ya shigo Najeriya ya saida kaya a Najeriya ya fita in ba isa ba wanda ya sani mafhum tayyib shi yasa ya zama virtual world tafi hatsari saboda yau in a gidanka da zaka ce wa danka ban yadda ka je masallacin can baka je wancan saboda can ana karantar da barna ne amma a virtual world baka sani ba zai karbi iPad dinsa ne ce zai assignment ne na mathematics ko na physics ko na biology a lokacin da yake yi sai abokanai daga China daga India wanda ba su yadda akwai Allah ba in aka yi rashin sa'a sai su raba shi da addininsa shi yasa dole mu riƙa regulating virtual world da ƴaƴanmu ke kai tun daga nursery zuwa primary school zuwa secondary school kai har zuwa jami'a babu laifi mu riƙa saka ido akan me suke yi shi yasa jiya nake ba da cewa akwai parental control software ko device da ake aiki da shi kamar NetNanny NET space NANNY yana da kyau a saye shi yana nan ko a online store ko a cikin Apple store ko abin da ya ka bada haka yana aiki da Windows yana aiki da Android yana aiki da iOS duk waɗannan operating systems din yana iya aiki da su yana taimaka maka ka iya regulator ina ɗanka zai shiga a cikin internet ina ne ba zai shiga ba yana taimaka ko da baka gida ka rika kula me yake yi da wannan na'ura din da ke hannunsa idan ya fita a gida kana iya monitoring ina ya je shi wace anguwa yake hatta movement ɗinsa kana iya sani so tarbiya tana da wahala kuma aihuwa amana Allah ya bamu dole mu tsaya tsayi wanda ka mu yi tarbiyyar yaya yadda Allah ya ce a yi baya ga wannan sai Allah ya ce kar ku rika bin su waɗanda suka kafirce wa Allah din dan kuna dauka cewa wai abin su ne za ku zama wayayyu ko masu kuɗi kamar yanzu akwai wanda suke fahimta wai fariko da addini kawayanci ne wai kawai ka zama bawan Allah na ƙwari suna ganin wai kai ba ƙauye ne har ma gani ake wai wanda ke harkan addini wai duniya ce ta ƙi shi har ga Allah duniya ba ta ƙi mu ba kuma mun ce a duk ni'imar duniya babu ni'imar da ta kai addini in ba fa dan addini ba yanzu wannan aran man fada wurin ina gidan goge ne a yanzu haka wallahi in ba haka ba da yanzu ina can filin dambe kuma daga kaga aran ma ka san a dambe ai ka san shi ma shako ne ai wanda bai ga dambe shako ba yana da sauran kallo go ya zo duniya kaman bai zo ba ai kai daga ka ganshi ka san wani shago ne amma saboda tasirin addini ka duba shi a cikin nutsuwa a zaune da duk karfin sannan babu wanda ya taɓa umara a masallacin nan amma in babu addini fa abinda ake koma shine Mike Israel duk wanda ya fi karfin ka ba abinda kai daga ya ganka sai zabga maka mari saboda ya fi karfin ka amma fa ba abinda ke gyara mutane irin karantarwa ta addini ita take mai da mutum da tsatsi in ba dan karantarwar addini ba wasu wadanda suke hidiman addinin in fada sabon Allah halal ne in aka bude kan ainihin chapter sabon Allah me sabon Allah yanzu zai gane wallahi shi ba kauye ne a sabon Allah amma me yasa ba su yi saboda Allah ya ce kada a yi so bin addini ba kauyanci bane duk inda ka je addini a duniya addinin ka ba kauyanci bane addini ya koya maka gaskiya ya koya maka rukun amana ya koya maka tausayin musulmi da ma wanda ba musulmi ba addini ne ya koya maka ka ciyar da wani fi sabilillahi dan addini kake daukan kudi a aljihunka ka taimaki wanda yake da bukata duk wanda mai karantar da mu addini ne in ba addinin ba da ba haka muke ba don haka shi addini ba kauyanci bane wayewa ne babu wayayye kamar wanda ya rike addinin sa in ka rike addini kai ba kauye bane kuma ko ina ka je kar ka yi kyamar bayyana cewa ga addininka don a cikin addinin naka babu abun kyama abinda ma ke ciki shine abun ayi kwadayi ne wallahi azim wanda zai musulunci yadda musulunci ya karanta babu yadda za a yi wanda ba musulmi bai shi a musulunci ba wanda ba musulmi ba zai sha'awar addinin ne saboda a cikin addinin babu abun kyama mafhum tayyib don haka bin wani Allah ba shi yake sa ka waye ko ka samu duniya ba bin Allah ne shi yasa aya ta 50 yace balil 150 yace balillahu maulakum bal ba haka ba Allahu shine maulakum Allah shine mai kare ku mai azurta ku mai taimakon ku mai kula da al'amuran ku wa huwa khairun nasirina kuma an tare dukkan wasu masu tallafawa dan adam to bayan Allah ne ba mai tallafawa dan adam kamar yadda Allah ta'ala yake tallafawa dan adam kowa bayan Allah ne in akwai wani mutum da kake koyi da shi ko kake koyi da addininsa kana ga zai baka ba wanda zai baka sai Allah ta'ala ya amince kuma a cikin duk masu taimako ba mai taimakon ka kamar Allah Imamul Baghawi rahmatullahi alayhi da yazo karkashin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin yace ma'anar ayan shine balillahu nasirukum wa hafizukum ala dinikum wa huwa khairun nasirin ai shine a ba haka bane Allah din nan shine mai taimakon ku da tallafa muku kuma shine in kuka nemi tallafawansa yake taimakon ku ya kare ku akan addinin ku ba ku bar hanya ba wa huwa khairun nasirina shine mafi alherin masu tallafawa kalmar bal a ka'ida na lugha da nahawu harafin menene ana iya kiran al-ibtirab aw al-intiqal a ce al-ibtirab al-ibtali wato in aka ce bal iya nufin harafi ne da ke rusa maganar baya sai maka bayan nan ba haka bane abinda zai zo gaba shine daidai idan nazo in ce maka misali waye baka arziki sai ka ce allajuwa ne sai in ce bal huwa Allah to ina nufin bal din nan ya nufin allajuwa da kace ba haka bane Allah ne ya baka so duk inda kaga an ce bal a qur'ani bayan nan ana rusa shi ne sai kuma a tabbatar maka da amsar a gaba wato wadanda kuke bin su koma bayan Allah ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirina babu abunda za su iya muku ko a duniya ko a lahira wane ne zai iya ba ku abunda kuke nema balillahu maulakum Allah ta'ala shine wanda zai iya ba ku daka ibn usaymir kaysa lil ittirab li al ibtali in ka dauki irin shek sayyid tsantsawi rahmatullahi alayhi yace lil intiqal ne yana intiqali daga wata magana a ne da kai zuwa ga wata magana duk wanda ka dauka dai ne abinda kake nufi shine balna rusa magana ta baya ta gina ta gaba mafhum tayyib da haka balillahu shi Allah maulakum Allah shine majibincin ku Allah ne mai jibintan al'amuran ku kuma duk wanda Allah ya jibinci al'amuransa ba a ganin sa a rana ko me ka sa a gaba in dai da Allah ka dogara wallahi ba a ganin ka a rana dan adam yana iya zuwa ya tallafa maka amma Allah ne idan ka nemi taimakon sa sai ya turo dan adam din ya tallafa maka me dalili saboda shi fa dan adam baya iya ba wa kansa wata ni'imar balle ya baka duk kudinsa yana iya jinya ba zai ba kansa lafiya ba likitan da ke duba ka asibiti shi ma wata ran sai ka je sai a ce wallahi ba lafiya bai fito ba yana kwance a gida ba ya jin daɗi ko baka ganin likita a kwance a gidan asibiti shi ma likita na duba shi me wanda yake bayyana maka hatta zuwa wajen likita da muke mu nemi lafiya ba su suke ba da lafiyar ba su sanadi ne da Allah ta'ala yake iya ba mu lafiya ta hanyar ilimin da ya musu baiwa da shi amma asalin lafiyar Allah ne idan wani ya baka wata kyauta Allah ta'ala ne ya bashi dan ya zo ya taimake ka wannan kuma ba iya dukan ka butulce wanda ya taimake ka bane ka ce to Allah ne ya bayar ni tunda haka ne abin da ya bani ma bai don amfani ko bai ni ma Allah ne ya bayar to kuma ba a karantar da mu haka ba mu zama masu godiya ga wanda Allah ya turo ya taimake mu kar mu zama butulu duk wanda ya zama sanadin taimakonka Allah ya turo ya taimake ka to kuma ka zama mai godiya zuwa gare shi mafhum tayyib da haka balillahu maulakum Allah ne majibincin ku idan Allah ya jibinci al'amarin ku
to ba za ku yi asara ba duniya da lahira. Arama kana da misalin aya ko da guda ɗaya da za ka ba mu ko guda biyu? A nan da zai taimaka tafsirin ya fito?
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا
Allah ya saka musu da alkhairi. Aran ma ya ba mu misalan ayoyi guda uku amma ka bani dama in dauko da kasan koma ta sama. Zalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Magana sai Qur'ani. Zalika bi anna Allaha lalle Allah maulal ladina amanu shine majibincin al'amuran masu imani. Amma wanda suka juya wa Allah baya ba su da mai jibintan al'amarin su kamar yadda yake cikin suratul Muhammad ayata 11 Allah ya muku albarka haka ne ayata 11 kaga anan Allah ya tabbatar da cewa in Allah ya jibinci al'amuranka to kai kai nasara in kai imani amma wanda ba su da imani kuma ba su da mai jibintan al'amuran su ko da sun yi a duniya cewa cewa suke yi wa juna in sun je lahira za su bijire wa juna aya ta biyu da ya kawo Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulmati ilan nur zai zama Bakara aya ta 257 ko Allah shine majibincin wanda suka yi imani me yake musu yana cire su daga duhu zuwa ga hasken shiriya amma walladina kafaru awliya'uhum at-taghut wanda suka juya wa Allah baya suka bijire majibincin su shine me ragutu shi kuma yana cire su ne daga hasken shiriya zuwa ga bata a shikenan shiriya ta Allah ne subhanahu wataala shi yasa yace Allahu waliyul mu'minina shi Allah shine majibincin mu'minai kamar da yake karshen aya ta 68 a cikin suratu Ali Imran don haka balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafi alherin masu taimako wannan kuma sai mu dauko ayar da ya kawo ta farko ko shine iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wannan zai cikin ma'ali imran ne ko aya ta 160 zai zama wannan kaga Allah yace iyansurukumullah idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum wallahi ba wanda zai nasara akan ku wallahi duk wanda Allah ya kare ya kare in duk duniya taqiqa idan Allah yace za ka yi kaza babu wanda yake hana kai ai yanzu ni'imar da kake ciki da damar da Allah ya baka ba kowa yake so ba wani ya fi ka kudi bai so wani ya fi ka mulki bai so wani ya fi ka ilimi bai so amma tunda Allah yace sai kai wa yake hana babu wanda yake hana shi yasa duk abin da zamu nema dan adam iya zama sanadi amma Allah ne yake bayarwa in ka nema a wurin Allah Allah ya baka in duk duniya ta aki ta shirye yajin aiki ba zai hana Allah ya fasa ba ba zai sa Allah ya fasa ba abinda Allah ya baka ba ni iya rinjayen ka iyansurukumullah fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku babu wanda yake zo ya defeatin ɗinku a rayuwa babu shi shi yasa duk abinda muke mu nemi taimakon Allah hanyoyin neman taimakon Allah kai imani da Allah kai aiki na kware imaninka da Allah kar ka yadda a raba ka da Allah na biyu duk abin da aka ce sanadi ne na neman abu na neman kuɗi ne ko neman aiki ne ko neman jari ne ko wani abu duk abin da kake nema hanyoyin da aka tsara ake bi ka bi su taimakon Allah kuma ka yi ƙoƙari a wajensu ka yi ƙoƙari ka yi dedication lokacinka da komai a kai ka yi putting your trust in Allah ka yi duk abin da ake so
idan kai waɗannan al’amura kai imani kuma kai yi ƙoƙari suna ce ta Allah cewa mai imani da mu haƙƙi ne mu taimake shi ba fa wai kawai zai taimake ka ba Allah ya ce haƙƙinka ne kai mumini sai ya taimake ka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa nasura suratul rum ayata nawa rum ayata nawa 47 zai zama da 7 ne ka ƙara daya 47 za ta zama kaga Allah yake cewa haƙƙi ne akan mu mu taimaki mumini haƙƙi ne mu taimake shi abinda kawai Allah yake nema sallama masa al'amuranka kai kokarin ka je ka kwanta kai bacci shi yasa idan kana neman abu a wurin Allah kada kokari wallahi idan ka san fishina daya wanda ta hana ka bacci to Allah ya kashe maka guda goma baka san da su ba wata wutar sai a kunna Allah ya kashe ta kuma kai baka ma sani ba kada ta harkokin ka kana murmushi baka ma san an kulla ta ba duk abinda aka shirya sai Allah ya watsa shi shi yasa Allah yake cewa idan kuma Allah ya tabar da ku waye sai ce bake ku waye sai ce bake ku in wani abu ne wani yake so ya maka a duniya sai ana cikin shirin yin sai Allah ya dauki rayuwarka ya za a yi wata dama kake nema sai Allah gabanin garewa sai Allah ya makantar da kai ya kurmantar da kai ya gurguntar da kai sai ya za a yi kai abu shi yasa duk abin da muke nema mu nema a wurin Allah in muka nema a wurin Allah Allah ta'ala ya bamu babu wanda yake hana shi yasa a musulunci optimism iya da muhimmanci kar ka rika neman abu kana tunanin zan samu ko ba zan samu ba a'a ba dai dan adam na iya yi ba eh to insha Allah ni ma zan samu kai imani da Allah ka tashi tukuru ka nema kuma kai addu'a in iyayenka na raye ka roki su maka addu'a addu'a na da muhimmanci kar mu biye wa jama'a da ke ji wai ba zamanin addu'a bane wannan ba gaskiya bane wannan zamanin addu'a ce ba abinda addu'a ba ta yi manzo Allah yake cewa ma min shay'in laysa inda Allah a'zamu min addu'a fi riwayatin laysa inda Allah akramu min addu'a hadisi inya Tirmidhi hadisi na 3370 cewa a wurin Allah babu abinda ke da daraja kamar addu'a kai duk kokarin ka in ka gama ka tashi a dare kai da fila ka roki Allah lokacin bude baki kai addu'a kuma duk abinda muke nema a wurin Allah kar mu rika kokon mu samu yaqinin za mu samu kuma in Allah ya yarda za mu samu na'am bismillah arama sanulki aya ta 151 Ali Imran Allah yace sanulqi za mu jefa fi qulubil ladina kafaru ru'uba a cikin zukatan wanda suka kafirce bana ar-ru'uba shine tsoro mai tsanani bima ashraku billahi saboda shirka da suka yi wa Allah ma lam yunzil bihi sultana na abinda Allah bai saukar da wani hujja ai haka ai ibada haka ba wa ma'awahumun nar wanda suka kafirce wa Allah suka bijire ba ko masu huta wa bi'sa mathwa zalimina kir da sakamako matabbata ta wanda suka yi zalunci saboda yi wa Allah shirka ko bauta wa wani Allah zalunci ne sanya abu a gurbin da ba lasa ba ne kalmar sanulki sinin din nan harafin menene na asali harful qurbi ne wacce haqiqa yana zuwa ya kun an ce sanulki iya nufin abin zai faru kusa kusa ne in an ce saufa zai faru nesa ne kuma an ce sanulki iya nufin zai faru kusa ne kuma akwai tabbacin faruwarsa shine sanulki kuma Allah sai ya ce za mu jefa a cikin zukatan wanda suka mana shirka tsoro mai tsanani shi yasa wanda yake bayyana ba a samun cikakkiyar nutsuwa sai da imani da Allah asalin zuciyar da ba ta da imani nutsuwa na da matukar karanci a cikinta amma zuciyar da ke da imani to ana samun cikakkiyar nutsuwa a ciki Allah da yace sanulki za mu jefa me yasa yace sanulki sai yace za mu jefa bai san yace zan jefa ba wannan litta'azim ne ba iya nufin Allah fiye da ɗaya bane iya nufin cewa Allah subhanahu wa ta'ala din yana girmama kansa in yana magana
idan ana magana na fawa na majesty na Allah shi kadai ne amma sai magana a jami'i kuma in ka iya ladabin magana haka ake magana da na gaba da kai ba za ka je gaban baban ka ce baba kace ba sai dai ka ce baba kuka ce ko kamar yadda mahaifinka third person kamar yadda baba yace amma ba za ka ce kace ba in ka je gaban mai mulki ko sarkin garinka ko malaminka na addini ko gwamnanka ba za ka ce gwamna kace ba sai ka ce your excellency kamar yadda kuka ce ko kamar yadda his excellency yace in za ka yi plural sai ka yi third person in kuma za ka yi addressing ne second person sai ka ce kuka ce ba za ka ce malam kace ba malam kuka ce in kuma kana so kai aiki shi ne sai ka ce kamar yadda malam yace tare kuma da cewa da shi kake magana mafhum shi yasa yana da kira daga koyon dan ita ma sai an koya wa mutum wani in yazo daga maganar sa interview ka san ya fadi saboda kalmomin ba bai san yaya ake aiki da su ina ake sa su ba kawai bai dauko magana ba ai ka ce kaza so ai wannan bai yi ba to in an ce aka mai da abu ɗaya a matsayin jami'i to girmama abun ake yi girmama menene in ka je gaban sarki sai ka ce kamar yadda mai martaba yace ko kamar yadda mai martaba kuka ce ba za ka ce kace ba sai dai mai martaba yace ko kuma kuka ce a matsayin jami'i to yasa Allah yake sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba kaga sai yace ar-ru'ba ar-ru'ba shine tsoro mai tsanani tsoro wanda yake mai tsanani Allah yakan yi aiki da sanulqi ko kuma yace kazafa muka shigar ciki aran makana da ayoyin da za su taimaka mu fahimci wannan misalai ka babu wanda suka sabaka a Qur'ani gabanin mu ce
ma qata'tum min lilatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم جيكا كنشا جيكا دغا اندن دوكو وقذف
في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
jazakallahu khairan bari zan bada ko wasu misalai kaga ya kira wa qazafa fi qulubihim ru'ba a cikin al-hashr aya ta nawa aya ta biyu ya kuma ƙara maimaita wa qazafa fi qulubihim ru'ba a wace sura wace sura banda hashr ya wa qazafa fi qulubihim ru'ba ahzab Allah ya maka albarka aya ta nawa ta 26 Allah ya maka sune wa qazafa fi qulubihim ru'ba guda biyu a Qur'ani sai nan da yake sanulqi za mu jefa sannan akwai saulqi ba e kuma zan jefa id yuhi rabbuka ila al-sa'ikati anni ma'ahum fathabbit alladhina saulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum ayatan nawa aya ta 12 ne Allah ya muku albarka so kaga yace sanulqi yace saulqi yace wa qazafa kuma yace wa qazafa wannan ke bayyana wa qazafa fi qulubihim ru'ba sanya tsoro ne shine yanzu ake cewa kadiyat anxiety duk wanda ya tunkari ko interview ko debate ko wani presentation ko wani dialogue sai ka samu anxiety to zai wahala kai nasara a ciki shesa emotional intelligence is very important ko da islamically ya zama kana iya controlling emotion dinka saboda in kana da anxiety akwai tsoro ko fargaba a zuciyarka na farko kafafuwanka ma ba su daukan jikinka a cikin daidai na biyu yana zama sanadin beefinka ya haula high blood pressure anxiety na iya sawa tsoro mai tsanani da fargaba na uku yana kuma sa ka rasa nutsuwa na hudu ya sa numfashi kai zama abnormal kai ta numfashi da yawa na biyar heartbeat dinka yana karuwa shi yasa a ka'idar musulunci emotional intelligence is very important duk abinda za a yi provoking dinka to ana so a yi defeating dinka ne kar ka zama provoke
mutum ya zo koda ya fusatar da kai kar ka fusata in yayi sai kai murmushi in kana ga ba za ka iya magana mai kyau ba ka zama kawai kai shiru kar ka bada amsa shi yasa emotional intelligence ga malaman addini malaman boko ga dan kasuwa ga mai karantarwa ga shugaba iya da muhimmanci da gangan za a turo wani tare ka airport dan ya walakanta ka kai wani abu na kunya kai recording a wata so kai controlling kanka a kowane hali har sai da kai reaction in kaga ba za ka fada kire kai murmushi ba kawai ka wuce abin ka kar kai magana ai mutum da ya baya fada sannan the most difficult abin da kake ba mutane wahala shine baka ce komai ba ba sai ka fada reporting ba to baka ce komai ba kuma karkashin wannan ba kowane mutum ne ya kai yayi magana ka bashi amsa ba iya daga cikin kurakuran mutane wani yana babba amma na kasa in yayi zai zo zai bayani akwai dama ignoring din su a in ya zama dole dogo wani sa'an sa karkashin kai ci amsa daidai da shi amma ba kai ba shi yasa emotional intelligence iya da muhimmanci kuma Allah yakan koya wa hatta annabawansa emotional intelligence kamar da ya koya annabi Musa a cikin jaraba da ya shiga ya koya annabi Muhammad a cikin jaraba wanda ya shiga sallallahu alaihi wasallam ina ga sai dai mu tsaya akan wannan aya din za mu tashi akan bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahum an-nar wa bi'sa maswal zalimin za mu yi kwanan jeji tsakiyan aya kenan gobe insha Allah inda nisan kwana sai mu yi waiwai a dan tafiya sai mu kammala rabin ayar sai mu shiga aya ta 150 da biyu kenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يجزيك يا مولانا مالمن مذكوريرمو الله يتا قران يتشمو بيقياما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم